أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياكم نقار جدة قديا بالله سبحانه وتعالى يقوى ميقومي عند تنهور ونصى بقدر نصى maka kawo wannan safiya ta asaba yawmuna 28 ga watan Zulhijja, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1442 da bidayen miladiya. Yau muna 7 ga watan 8 shekara ta 2021. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad bin Abdul Wahhab. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Idan yan uwa suna biye babin da zamu tashi yau shine babi na 56, babin da malam ya bude yace babu ma jaa fillau, babin da yazo zai magana akan hukuncin kwaɗin lau. Dama, kalman dama ita ce ai ma'anar lau ko a larabcin aka ce lau kaza, a hausance ma'ananta dama kaza. To wannan kalma ko wannan lafazi yana da hukuncinsa a shari'ar musulunci. To shi yasa malam ya zo da wannan babi domin ya tantance mana wannan hukunci na faɗin lau, wanda yake a hausance ita ce dama, dama kaza shine ma'anan lafazin lau. Abin da ya sa malam ya buɗe wannan babi saboda faɗin dama kaza, idan ka tsaya ka dube shi da kyau za ka ga yana da alaƙa da ƙaddara. Sai mutum ya tashi zai tafiya, ya kama hanya, sai haɗari ya same shi, sai ya ce dama na sani ban fita ba, dama na sani ban fita ba. To idan ka dube shi ko aka za ka fahimci yana da alaƙa da ƙaddara, saboda abin da ya sami wannan bawa ƙaddara ce. Shi kuma sai gashi ya zo yana faɗin dama na sani, to kaga suna da alaƙa da ƙaddara matuƙa. Ko da haka a gurguje ka kalle shi sai kaga wannan lafazi yana nuni zuwa ga nau'in cin gyaran ƙaddaran Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma bawa yana nuni akan cewa da ya yi wata dabara to da ya kauce ma abin da Allah ya ƙaddara masa. To shi yasa tunda yana da alaƙa da ƙaddara to yana da alaƙa da tauhidi. Shi yasa malam ya buɗe wannan babi domin ya fito da hukunce-hukunce wanda ke da alaƙa da wannan lafazi na lau. To abu na biyu shine ya wajaba akan kowane musulmi ya sallama ya miƙa wuya ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa na musiba ko wani bala'i ko wata fitina da ta faɗa ma bawa. Abin da ya wajaba akan kowane musulmi mummuni shine ya miƙa wuya ya karɓi wannan ƙaddaran da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarce shi da ita. Na rashin lafiya ne ko na talauci ne ko na rashin haihuwa ne ko wata wahala ne bawa ya faɗa an sallame shi daga aiki, ko kuma amfanin gonansa ta samu tasgaro ko wani abu mai kama da haka. To abin da ya wajaba akan bawa dangane da kowace irin musiba shine ya sallama ya miƙa wuya ya karɓi wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufaci shi da ita. Wannan shine abin da ke wajibi akan kowane musulmi. Kuma ayoyin da malam zai kawo zai maka nuni akan cewa sabanin hakan alama ce ta munafiƙai. munafiqai kuwa alqur'ani mai girma yayi bayanin su cewa kafirai ne kenan idan da wata kaddara ta fada ma bawa ta musiba sai ya fito yana nana ta dama ban yi kaza ba dama nayi kaza dama ban yi kaza ba to wannan alama ce da ke nuni akan cewa akwai nau'in sifan munafinci a tare da mutum idan wannan aqidar ta zauna a cikin zuciyarsa kaga fa da ban yi kazan nan ba da kazan nan fa bai faru ba idan wannan aqidar ta zauna a cikin zuciyarsa zai iya kai shi zuwa ga kafirci domin akwai nau'in cin gyaran Allah subhanahu wataala shi yasa duk wanda musiba ta same shi sai yake nana ta dama kaza dama kaza to a wannan lokaci matsaloli biyu ne ko uku na farko dai yana nuni akan kin sallama makaddaran Allah wanda kuma sallama makaddaran Allah na daga cikin nau'in imani da kaddara dama mun san imani da kaddara yana daga cikin rukunnan addinin musulunci wanda bibbe ɗaya daga cikin waɗannan rukunnai guda shida ba to ba musulmi bane bai yadda da Allah ba bai yadda da littattafan Allah ba da manzannin Allah bai yadda da tashin alkiyama ba bai yadda da kaddara na alkhairi da na sharri ba to kaga wannan ba mummuni bane ba musulmi bane to yayin da kaddara ta musiba ta fada ma bawa sai yake ganin dama nayi kaza da kaza bai faru ba dama ban yi kaza ba da kaza bai faru ba to a wannan lokaci yaƙin sallamawa ne da miƙa wuya da imanin da ya wajaba a kansa dangane da ƙaddaren Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan matsala ce suka ne a cikin tauhidin mutum ba ƙarama ba haka nan kuma a wannan lokaci yana nuni ne akan baƙin ciki da damuwarsa akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara masa alhalin kuma dole ne ya bawa ya yi haƙuri akan kowace irin ƙaddara ta alkhairi ko ta sharri da Allah subhanahu wa ta'ala ya zarce shi da ita wannan haƙuri akan ƙaddara wajibi ne amma yayin da bawa ya zo yake nuna ni da ma ne kaza da ba kaza ba to yana nuni akan nau'in wani baƙin ciki da damuwa da yake da ita ne da rashin haƙuri akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddare shi da shi sannan kuma akwai nau'in cin gyaran ƙaddaran cewa bawa yana ganin cewa da kenan nayi kaza to da na kauce ma wancan abin da Allah ya ƙaddara kaga duk waɗannan abubuwa guda uku matsaloli ne wanda suke da alaka da aqidan mutum ƙware da gaske to shi yasa sai malam sai ya bude wannan babi domin ya gyara maka kalmominka ya nuna maka cewa kalmomi akwai kalmomin da suna da alaka da tauhidi wurin rubuta tauhidin bawa ko kuma tabbatar tauhidin bawa da aka kai musulmi wajibi ne ka tsara kalmominka ka sallama ga kaddaran Allah subhanahu wa ta'ala ka mi kauya to shine sai malai ya ce babu ma ja'a fil law babin da yazo zai magana akan law kaga malam bai faɗi hukuncin shi ƙarara ba kamar yadda yake faɗi a baya a waɗansu babubuka sai ka ji ya ce babu mina shirki kaza babin da ke nuni akan yana daga cikin shirka da Allah abu kaza da abu kaza da abu kaza ko kuma ya ce maka babin da ke nuni akan kaza baya halasta to amma sai malam ya kawo wannan babi a rufe babu ma ja'a fil law babin da yazo zai magana akan law to law din nan ba hukunci ɗaya take da shi ba tana da hukunci ne kusan kala biyu akwai law wacce ta halasta akwai law wacce bata halasta ba a takaice duk wata law da take nuni wato dama da take nuni akan cin gyaran kaddaran Allah subhanahu wataala to wannan law bata halasta mutlaq amma duk wata law da za ta zo akan wani abu da zai faru a gaba kuma bata nuni akan nufin sharri to irin wannan law ita kuma ta halasta wannan a jumla ce kenan law wacce take nuni akan baƙin ciki ko cin gyaran ƙaddara akan wata musiba da ta samu bawa a baya to wannan law haramun ne bata halasta idan ce ƙarfi a cikin zuciyar mutum tana iya kai shi zuwa ga shirka zuwa ga kafirci amma duk law wato dama da za a faɗi don wani abu a gaba, kuma ba ta nuni akan girman kai ko isa ko fariya, ba kuma ta nuni akan nufatan wani sharri, to ita kuma wannan law ta halasta. Ma'ananta za ta koma hukuncin in maimakon law, sai ta koma hukuncin in. Ina misali, idan da bawa zai ce da za mu samu albashi a lokacin da na taimake ka, ka fahimta, yana taɗin ƙarshen wata, da za mu samu albashi. Misali a ce lauja ar-ratib inda izin la sa'atuka, lau ja ar-ratib, da a ce albashi zai zo a wannan lokacin, sai in taimake ka, kaga wani abu ne wanda zai zo a gaba, kuma an nufaci alkhairi. To hukuncin wannan laudin, hukuncin in, kaman ka ce ne in ja'a narratib, idan albashi ya zo mana zan taimake ka, hukuncin ta ɗaya da in. Amma in laudin ta zo ne a wani abu a gaba amma kuma da nufatan sharri, to hukuncin sa ɗaya da wannan sharri, sai ka ce in ja'a ar-ratib sa'ashrabul khamra, misali Allah ya tsare, idan albashi ya zo za fa mu ji a shagiyan nan da aka saba, ko in albashi ya zo za mu siyo wiwi mu sha mita tun, ko wani abu mai kama da haka. To wannan laudin a wannan lokacin ba laune wacce take da alaka da kaddaran Allah ba, hukuncin ta hukuncin in. Don haka in mutum ya nufaci alkhairi da ita, ya zama ta zama alkhairi, in ya nufaci sharri da ita, ya zama ya nufaci sharri, hukuncin shi hukuncin wanda ya sharri. Amma idan akan wani al'amari ne wanda ya gabata na musiba, sai mutum ya kawo lau, to kafana a wannan lokacin shin gyaran kaddaran Allah subhanahu wata'ala ne, da kuma tunanin zai iya kauce ma abin da Allah ya kaddara masa, kuma yana nuni akan rashin miƙa wuya da yadda da kaddaran da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar. To shi yasa malam sai ya kawo abin a rufe, babu ma ja'a fil law, babin da zai hukuncin lafazin law a cikin maganganun mutane, saboda hukuncin shi ba guda ɗaya bane, yana farfasuwa ne. In yana da alaka da kaddaran Allah cikin abin da ya gabata, wato musiba ne ta gabata, to kaga wannan tana da alaka da kaddara, wannan haramun ne fadinta. Fadinta ma idan ta ƙarfi a cikin zuciyar mutum tana iya kaiwa zuwa ga kafirci, amma idan yana da alaka da abin da ke gaba, in ya nufaci alkhairi ya zama alkhairi, in kuma ya nufaci sharri, kalmar sai ta zama sharri. Wani lokaci akan faɗi laudin a matsayin ba da labari na wani abu da ya gabata, labari bai da alaka da damuwa ko bakin ciki ko cin gyaran kaddara, labari ne zallanta, irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisi, law istaqbaltu min amri mastadabartu, yana batu akan aikin haji, yace masahabbai duk wanda ya dauko haramin ifradi ko kirani, matakan dai bai koro hadaya ba, to idan ya zo ya dawa fi ya sa ayi, to ya je ya aski, aikin hajin shi ya koma tamattu'i. Sai sahabbai suka samu damuwa, dan shi annabin sallallahu alaihi wasallam bai yi hakan ba, saboda shi ya koro hadaya, shi kuma wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahallahu, a lokacin nan ba zai je aski ba har sai wannan hadaya ta kai ranar da za a yanka ta, ranar 10 ga watan kenan. To shine sai annabi yake gaya musu, la wastaqbaltu min amri mastadabartu, ni ma din baicin na bar shiri tar rani, to lama suqtul hadiya, da ma ban koro hadayan nan ba, wala ja'altuhu umara, da na maida wannan aikin hajin nawa, wannan kiranin da na dauko da ya koma tamattu'i. To kaga wannan labari yake ba su akan wani abu da yayi kaza a baya, labari ne bai da alaka da cin gyaran kaddaran Allah subhanahu wataala, sai dai yana son ya tabbatar musu da sabon hukunci, baicin Allah ya nufa kaza ya faru, to da abin da zan yi shine sai in yi kaza, sai in yi kaza, sai in yi kaza. Wannan shi ma dai yana daga cikin irin laudin da babu laifi a kansa. To sai malai yake cewa wa qaulillahi ta'ala, da fadin Allah subhanahu wataala, yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Sai Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo mana labarin abin da ya faru a yakin Uhud. Mun san cewa lokacin da aka tafi yakin Uhud akwai munafiqai a cikin wannan yakin. Abdullahi bin Ubay bin Salul bayan an fito da runjina bai gushe ba yana makirci yana zagon ƙasa da wannan fita yakin har sai da ya ribaci zukatan 1 bisa 3 na mayakan suka koma bayan an riga an fito daga gida yaje ya samu wancan tawagan kai ni fa abin nan ya dame ni anya ma fita wannan yakin kawai mu je a kakkashe mu babu dalili kaza 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 yi amfani da zukurfal qawli ya kakkawata magana sai wani ga kai haka ne fa to dama kuma akwai munafiqai ire-irensa akwai munafiqai ire-irensa saka taimake shi a cikin wannan aikin yaje ya galaba akan tunanin wadancan ya galaba akan tunanin wadancan bai gushe ba har sai da 1 bisa 3 na mayakan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka kai gaskiya yakin nan ba zai ba dole mu koma suka hakura da yakin suka koma idan su to shine yake fadin da shi da mataimakansa kamar mut'ib wani daga cikin munafiqai ne duk yana cikin sauransu Abdullahi bin Ubay bin Salul to da shi Abdullahi da sauran munafiqai bayan an je yakin Uhud Allah ya jarabci mummunai a yakin Uhud idan ba ku manta abin da ya faru a yakin Uhud ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbai amma kuma an dandana kuda an dandana kuda a wannan yakin saboda saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama guda 1 da aka annabi ya zabo dan su mutane ya ce ku tsaya akan wannan dutsen duk yadda aka kai aka komo fa ku tashi akan wannan dutsen shikenan aka ci gaba da fafata yaki mummune sun sami galaba akan kafirai sun rikita kafirai sun azabtar da su matuka to lokacin da kafirai suka juya da baya suka gudu suka bar dukiyoyinsu na ganima da wane ne da wane ne sai wadancan sahabban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tsaya akan dutse duk yadda ta kai ta komo ka ku sauka sai suka fahimci a to ai annabi na nufin in ana cikin yaki ne to yanzu kuma an gama yaki ga kafirai ma sun juya sun gudu to kenan wannan umarnin ya tsaya sai suka yi wannan fahimtar sai wadansu daga cikin su sai suka sako daga dutsen ashe akwai waɗansu kafiran su kuma suna nan sun kewaye ta bayan dutse idan da zaka je gurin yakin dutsen Uhud zaka ga irin yanda abin ya faru zaka ga dutsen da annabin ya ce su tsaya gashi nan anan gefe ga kuma ainihin dutsen Uhud nan wanda aka sani mai tsawo gayi nan tsakankanin nan inda ake yakin zuwa ga ka kewaya ka dawo nan ya kai kusan kilomita 3 to su sahabban ga suna akan wannan dutse ga filin da ake fafata yaki sai suka ga yaki ya kare kafirai sun gudu sai suka sauko ashe ba su san akwai waɗansu kafirin a can ƙarshen dutsen nan sun yi dako suna ganin waɗannan sun sauko su kuma sai suka kewaya ta dutsen sai kasance kafirai ta nan gefen kafirai ta baya sai suka sanya musulmi a tsakiya haka nan suka yi ta dandana ma musulmi kuda saboda saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi to bayan da aka gama yakin an kashe musulmi gurin guda 70 da wani abu to shine sai kafirai suka zo suna fadin wannan magana cewa yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna law ka kuma ta ita muke magana akan ta sai suke cewa law kana lana min al-amri shay'un da a ce an yi shawara da mu da ma ba a fita yakin nan ba ballanta nan a je a kashe mu a gurin yakin nan da a ce an saurari jawabin mu an ba mu zabi to da ba mu ba da dama an fita yakin nan ba ballanta nan a je a kashe mu a can kun ji inda laudin su ta fito ko mutuwa mun san yana daga cikin kaddaran Allah da take babu wanda ke iya kauce mata duk yadda dabarar mai dabara ya kai ba zai kauce ma lokacin ajalin shi hanyoyin mutuwa suna da yawa mutuwan dai guda ɗaya ce amma hanyoyin ta suna da yawa wani zai gudun ma mutuwa ne ashe mutuwan ne yake fada mata wani zai ji ya sha magani ne domin ya warke kar ya ciwo ya mutu to ashe mutuwan yana cikin maganin da zai shani. Wani zai ci abinci ne din ya rayu, ashe mutuwan tana cikin abincin. Sau nawa mutum zai ci abinci sai abincin ya makale mishi a makogoro, yayi ta kakari daga nan sai ajali. Sau nawa mutum zai sha magani sai ya kasance maganin ya sanya zuciyar shi ta buga. So da yawa mutum yakan so ya guje mutuwa, kuma inda ya gudun anan ne mutuwan take. Da haka ita mutuwa kaddara ce ta Allah subhanahu wataala, wacce take idan ta zo ba za a kara ma mutum ba, ba kuma za a rige ma mutum ba. Da haka babu wani hanyar da za a yi mutum ya guje ma mutuwa. To wa'annan mutane da suka zo suna fadin laukana lana min al'amr shay'un ma qutilna hahuna, da a ce an bi shawaran mu, ko da a ce muna da wani abu a cikin al'amari, shine da mu ake shawara, da mu ake rufe kofa a shawarta abin da ya dace, to da mun ba da shawaran kar a je wannan yakin, to kaga da ba mu je yakin nan ba, to kaga da ba a kashe mu ba, shine da ba din din ba da muke magana a kai. Kila kun gane. To shine alqur'ani mai girma ba su amsa karshen ayan, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim. Kaga ya musu cewa ai ko da kuna cikin gidajenku ne, kuna cikin benayenku, matukar dai Allah ya rubuta ma bawa mutuwa, to mutuwan sai ta tashi ta je har inda ta, har inda yake ta same shi, ko kuma shi sai ya fito dai ya je har inda mutuwan take ya rungume ta, domin Allah ya riga ya rubuta mishi zai mutu. Da haka ita mutuwa ba a kauce mata. Kenan da suka kawo wannan kalman Allah subhanahu wataala bai musu kawaici ba, har sai da ya musu ranji. Law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim, wanda aka rubuta musu za su mutu, to sai mutuwan ta fito ta je ta same su har inda suke, sai ta dauki kwanakin su. To kaga wannan magana ce daga cikin maganganun munafikai, wacce take nuni a cikin akan cin gyaran kaddaran Allah subhanahu wataala. Wa qawluhu, da fadin Allah subhanahu wataala, alladhina qalu li ikhwanihim, sune dai wadannan munafikai wadanda suka gaya ma yan uwansu mummunai, wa qa'adu, alhalin su sun shantake sun zauna sun kifita yaki, suna cewa law aba'una ma qutilu, da a ce sun yi mana da'a, to da ba a kashe su a gurin yakin nan ba. Kamar yadda nake cewa su wadannan munafikai ai sun tashawartan waɗanda suka fito yakin akan su janye su ki zuwa yakin, saboda wai suna son su kunyata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai suka yi ta shawartar mutane kar a fita yakin, kar a fita yakin. Sai munafikai suka dawo, akwai ma mummunai waɗanda yake son dawo, amma mummune masu jajircewa cikin imani, masu imani da gaskiya, su sun fita yakin. To a cikin su ne kuma aka kashe mutum 70. To shine sai waɗannan munafikai suke cewa kamar da Qur'ani haka yato, alladhina qalu li ikhwanihim, su munafikan nan sune dai waɗanda suke gaya ma yan uwansu mummunai. An kira su yan uwansu saboda akwai kamanceceniya a zahiri. A zahiri munafiki musulmi ne, mummuni ne, zuciyar shi ne take ƙaryata shi, amma a gangan jiki ba za ka gane kafiri ba ne. Sai dai idan aikace-aikacen shi sun faru, daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala sai ya haska haske, sai a gane wannan yana daga cikin munafikai. Amma wa illa in dai a riga ne, mai kallo daga nesa zai ga da wancan munafikin da wancan mummunin kusan duk abu ɗaya ne, saboda duk suna riya cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Munafikai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna zuwa masallaci, da su ake sallah a masallaci, har irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul din nan, wani lokaci har yakan miƙe nasiha a masallaci. Jama'a mu ƙara gode ma Allah, Allah ya azurta mu da wannan annabi kaza 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 kaza. Kaga wannan ai kalmomin mummunai ne, amma zuciyar shi tana ƙaryata abin da yake faɗi. Shi yasa Qur'ani yazo, idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, sukan ce mun shaida cewa tabbas kai wallahi manzon Allah ne. Amma gaskiya ce abin da suke faɗi? Allah ya san abin da suke faɗi ƙarya ne. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, da aka rigan su irin na musulmi, kalmomin su irin na musulmi, sai dai a cikin kalmomin za ka riƙa jin lahanil qawli, za ka riƙa jin kalmomin da ke cin gyaran Allah, yana cin gyaran shari'an Allah, yana ƙaryata annabi, yana tozarta shari'o'in addinin musulunci. To wannan alama ce da ke nuni akan cewa su munafiƙai ne. To amma mai kallo daga nesa fa, mai kallo daga nesa sai ya ɗauka aidan mummune ne. Misali shi ne, dubi ƙasan Iran da ƙasan Saudiya. Masu kallo daga cikin 'yan boko sai su ɗauka aidan ƙasan musulmi ne. Saboda me ne? Saboda waɗannan masu ce su ma musulmi ne. Alhalin su 'yan shi'a ne. Su 'yan shi'a ne. Kuma shi'anci da ba musulunci da ba. Amma mai kallo daga nesa sai ya ɗauka duk ƙasashen musulmi. Yanzu aka ce rattabo ƙasashen musulmi. In ka ce Saudi Arabia, ana nan kuma sai ka ce ƙasan Iran. Fi hukumin zahir, saboda a zahiri, saboda sun fito sun sanya rigar musulunci, kuma suna iƙirarin musulunci, wannan munafincin da ke cikin zukatansu a cikin zuciyarki. Shi yasa ba lalai a gane ba. Da haka idan ana taɗin musulmi, za a ce ƙasan Iran ma tana cikin musulmi. Alhalin mafi yawansu 'yan shi'a ne, ba ƙasan musulmi ba ne, ƙasan 'yan shi'a ne. To amma sai wani ya ga to ƙasan Saudiya da ƙasan Iran duk ƙasashe ne na musulmi, dole ne a zo a yi haɗin kai a mance da saɓanin da ke tsakankani. Me yasa ya faɗi wannan? Yana ganin duk 'yan uwan juna ne fi hukumin zahir, a zahirin al'amari. Amma a baƙini kowa san waɗannan musulmi ne, waɗannan kuma 'yan shi'a ne. Allah ka shiryatar da mu. To shi yasa anan Qur'ani ya kawo allazina qalu li ikhwanihim, waɗanda suka ce ma 'yan uwansu, wa qa'adu, alhalin su sun shantake sun kifita yaki. Saboda me? Saboda su ruguza addinin musulunci, su kunyata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai suke cewa law ata'una ma qutilu, da waɗancan da aka kakkashe sun yi mana da'a, sun fahimci maganar mu, sun kifita yakin nan, ma qutilu, ai da ba a kashe su ba. To maganar gaskiya ce? Ba gaskiya bace. Matukar dai Allah ya riga ya kaddara musu za su mutu, to wannan mutuwan la budda minha, dole ne, wato ainihin mutuwa ta samu mutu. To waɗannan ayoyi suna hani ko kuma suna nuni akan cewa faɗin law akan wata musiba da ta samu bawa, to alama ce daga cikin alamomin munafiƙai. Kenan wannan abu haramun ne a cikin addinin musulunci. Sai dai kamar yadda muka ce, idan yana da alaƙa ne da abin da ya gabata, amma in yana da alaƙa da abin da zai zo a gaba, to hukuncin zai canza. In mutum ya nufaci alkhairi zai zama alkhairi, in ya nufaci sharri zai zama sharri. Ya zo a cikin hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ad-dunya li arba'ati nafarin, duniyan nan gabaki ɗaya mutum huɗu ke rayuwa a ciki. Sai ya kawo mutum na farko, bawan da Allah ya bashi ilimi, ya bashi dukiya, yana kuma amfani da ilimin shi da dukiyan shi a cikin abin da ya dace. Yana amfani da ilimin da dukiyan a cikin abin da ya dace, taimakon addini da taimakon al'umma. Annabi ya ce wannan shine mutum mai daraja ta farko. Mutum na biyu shine wanda Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba, yana kuma ganin abin da wancan mai dukiyan ke yi na alkhairi. Sai yake cewa law kana li mithla mali fulan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, idan da a ce ina da abin da wani ke shi na dukiya, ni ma da na yi irin aikin shi. Da a ce ina da abin da wani ke shi na dukiya, ni ma da na yi irin aikin shi. Kaga wannan, wato lauce amma wacce aka nufaci alkhairi da ita, hukuncin ta hukuncin in kana li mali fulani ko misla mali fulani, inda a ce ina da dukiyan da wani yake da shi, to da na yi irin aikin alkhairin sa, sai ya kasance shi ma wannan yana cikin alkhairi. Annabi ya ce shine mutum mai daraja mai falala na biyu. Mutum na uku shine mutumin da Allah bai bashi ilimi ba amma ya bashi dukiya, yana banna da facaka a ciki. Annabi ya ce wannan ababin sharri shine mutum number 1. Mutumin da ke rufa mishi baya shine mutumin da Allah bai bashi dukiyan ba, bai bashi ilimin ba, amma yana cizon yatsa, kayya ina ma ni ma da ina da irin dukiyan wani, ni ma in facaka na in kecere ni
in taka wanda naga dama in yi abin da naso ba wanda yake sai tanka mu. Annabi ce shi kuma wannan shine masharrance mutum mai daraja ta biyu. To ita ma wannan tana nuni akan inni, saboda mene fil mustaqbal ne, a gaba ne yake tunanin dama ina da kaza ina da kaza ina da kaza. Idan kuma ya faɗi wannan domin ya nuna hasaran shi akan abin da ya faru ne na kaddara, to kaga wannan ya koma cikin irin wannan bada. Dan haka ita wannan lokacin da muka yi bayani, idan tana nuni akan cin gyaran kaddara ko nuna damuwa da bakin ciki akan abin da ya samu bawa, to wannan ta zama haramu. Amma in wani abu ne da zai zo nan gaba, in ababin alkhairi ne sai ya zama alkhairi, laudin ta zama alkhairi. In ababin sharri ne sai ya zama laudin ta zama ababin sharri. Wani lokaci akan kawo lau domin a kafa hujja da ita akan saban Allah, akan kaddara, a kafa hujja da kaddaran Allah akan saban Allah. To shi kuma wannan yana nuni ne zuwa ga jahilcin masu fadi. Kamar yadda Al-Qur'ani mai girma ya kawo mana irin wannan, sai qulu allazina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna. Mushrikai za su ce law sha'a Allahu ma ashrakna, ai da Allah ya ga dama, law sha'a Allahu ma ashrakna, ai da Allah ya ga dama da bin shirka. Wa in kana wannan ba shi da alaka da aikin dan adam kai tsaye, ba shi da alaka da aikin dan adam, amma dai law ta zo, tunda sun ce ne law sha Allahu, da Allah ya ga dama, to suna nuni ne zuwa ga aikin Allah subhanahu wataala, ba aikin dan adam ba. Amma dai suna kafa hujja da kaddaran Allah ne, sai suka yi amfani da law sha Allahu ma ashrakna, da Allah ya ga dama da ba mun shirka ba, wala aba'una wala haramna min dunihi min shay. Amma a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya nuna jahilcin su, dan ya ce kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'asana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Sai Allah yake cewa kuna da wani ilimi ne akan haka, ku fito da shi. Sai Allah ya nuna jahilci masu kafa hujja da kaddaran Allah subhanahu wataala akan sabo. Haka nan kuma ya fari a cikin suratul zukhur, law sha'a arrahmanu ma abadnahu. Sai Allah ya ce malahum bidhalika min ilmi, ba su da wani ilimi akan haka. Da haka zaga duk mafi yawan lokacin da Allah zai kawo yadda suke kafa hujja da kaddaran Allah akan sabo, sai Allah ya nuna jahilcin su. To da haka wannan alama ce daga cikin alamomin jahilai, mutum ya kafa hujja da kaddaran Allah akan sabo. Law sha'a Allah, law ma arada Allah lama fa'ala kaza, lama fa'altu kaza, da Allah bai ga dama ba da ban aikata ba, to wannan tana da alaka da jahilcin bawa ne a cikin abin da ke da alaka da tauhidi. A cikin mutanen mu ko ayo zaka ji suna yawan kafa hujja da irin wannan, ha to ai da Allah ya kaddara, ai da ba mu yi wannan din ba, da Allah ya kaddara, ai da ba mu yi wannan saban ba. To wannan yana nuni akan jahilcin su ne, kuma Allah zai kama su da laifin jahilci, kuma sun kwaikwayi kafirai wurin kalmomin su da suke nuni akan cewa da Allah ya ga dama, to da ba mu shirka da Allah ba. Amma dai yana da dan nisa da irin wannan laudin da muke magana akan ta, saboda ita wancan laudin aikin dan adam ne, da ban yi kaza ba to da kaza ya faru, da nayi kaza da kaza bai faru ba. Shi ko wannan sun maida shi zuwa ga aikin Allah ne subhanahu wataala, wanda hakan yana nuni zuwa ga jahilci kuma kwaikwayen kafirai ne. To baya ga wannan, yana da kyau faici kamar yadda ne bayani a farko, abin da yake wajibi akan bawa shine ya hakuri akan duk irin jarabawa mai daci da Allah subhanahu wataala ya masa. Yin wannan wajibi ne, yadda kuma da irin jarabawan da Allah ya mabawa, shi kuma wannan mustahabi ne. Hakuri akan jarabawan da Allah ya mabawa wajibi ne, hakuri wajibi ne, yadda kuma mustahabi ne. Ban sani ba ko kun san bambancin waɗannan kalmomi. Hakuri akan jarabawa mai daci da Allah ya mabawa wajibi ne akan kowa, amma yadda da hakan ar-ridha bi qada'i Allah wa qadarihi, shi kuma wannan mustahabi ne, ba wajibi bane. Menene bambancin su? Wane ne ya san bambancin su? a zahiri dai maganar duka a sarari take hakuri wajibi ne hakuri kowa san hakuri amma yadda da wannan kaddara shi ko mustahabi akwai wanda yake da bayani Abdul Aziz kana da bayani akai
za a iya mun kada shi akan wannan abu sai ya kaddara kaddara shi da wannan kaddara amma in yanke cewa na yi wannan ne
to bari mu bada misali akan abin da ka faɗi ka sha taba kafin ka fito masallaci da kan zama mustahabi ne ka yadda cewa ka sha ba haka matsalan take ba na'am a'a shi wajibi ne hakurin wajibi ne yaddan shi ne mustahabi hakurin wajibi ne to ala ayi hal wato matsalar ita ce idan Allah subhanahu wataala ya jarabce ba da musiba kasancewan hakuri wajibi ne ana nufin kare wani kalma kare wani aiki da kuma zai fusa ta Allah idan mutum aka yi mishi mutuwa sai ya ce gaskiya Allah ba kai mun adalci ba wataala Allahu an zalim wannan yayi hakuri akan kaddaran da aka yi masa kaga haramun ne ya saba ma Allah ya saba ma Allah ko kuma mutumin da Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da rashin aiki aka sallame shi daga aiki sai ta fadin kalmomi ko a aikace sai ya ce to tunda Allah ya kaddara aka sallame ni daga aiki to sallan da ma nake zuwa masallaci na daina kun ga aikace ne yayi abin da zai fusa ta Allah to wannan kaga bai hakuri ba wannan hakurin wajibi ne dama ma'anan hakuri kamar yadda wancan ayan ta nuna allazina idza asabatum musibatu qalu inna lillahi idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi dama can mu na Allah ne mallakan Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah za mu koyi to kenan idan ka yadda kai mallakan Allah ne ko da kai da kaya duk mallakan Allah subhanahu wataala ne dan haka dole ka zama wannan jarabawa da aka yi maka ba za ka saki harshenka kai abin da zai fusa ta Allah ba za ka saki gabubbanka kai abin da zai jawo maka fushin Allah ba zuciyanka kuma ba za ta ji zafin Allah ba shine ma'anar hakuri ba to wannan wajibi ne akan kowace musiba wajibi ne akan kowace musiba da Allah ke jarabtan bawa akai amma ka yadda cewa yanzu wannan abin da aka jarabce ni shi yanzu shi ya dace da ni shi na fi cancanta to wannan ba wajibi bane mustahabi bari mu baku misali don ku gani waye ake ganin anan dan fi mu zama talaka waye fi mu zama talaka anan waye ake ganin ya dan fi mu zama talaka a misali nake abin nan kaman waye ake gani a kai ustazi kai haka na fadi shago fa ustazi haka na da shago fa to misali a dauki wanda yafi mu zama talaka kai kowa ma ya dauki kanshi a duk cikin mu nan talakawa ne to wane ne yanzu inda za a bashi zaki da a bakka a talaucin nan da kuma a azarta ka waye zai zabi talaucin a kai dai ka ce ni dai ba ni ba kai ka ce babu akwai ana iya samu wane ne zai zaɓi ni dai in zauna a talaka talaucin nan ya fi mun akwai wanda zai iya zaɓen haka kamar ka lura da sahabbai galibin su haka suke suna fifita talaucin a bisa arzikin ko ba haka suke ba a kama mutum albashin shi sai ce wallahi ba zai karɓa ba sai sayyidina Umar yayi da gaske sannan
irin su abin nan Sa'id bin Amir al-Jumahi sukan karbi albashin su sun yadda cewa talaucin nan shi yafi dacewa da su talaucin nan da Allah ya aje ni a ciki shi yafi dacewa da ni to wannan mustahabi da a ce wajibi ne to kaga duk wanda ke ganin cewa sai ya tashi ya je ya nemi arziki dan ya fita daga talauci to kaga sai a ce kenan yana da matsala cin aqida kun gani inda Allah aje ka din nan ya fi dacewa da kai wane ne zai ciwo sai ya fahimci cewa kai ciwon nan ya fi dacewa da ni ba lafiya ba akwai wanda ke ciwo ya rika fahimtan gaskiya ni ciwon nan Allah shi ya fi dacewa da ni na gode maka ya Allah akan ciwon nan kun gane arriba din kenan ai rashin ka yaddan ne yasa zaka je ka neman magani inda za a baka zabi da a baka lafiya da a baka da ciwon zaka ce Allah ban lafiya Allah ban lafiya to amma akwai bawan da yake shi yana nan ya yadda wannan ciwon shi yafi dacewa da shi zuciyar shi tana karanta mishi cewa wannan rashin lafiyan shine mafi dacewa a tare da shi domin mene domin Allah ya kaddara masa yana da alaka da kaddara tunda Allah shi ya kaddara mun wannan to talaucin nan shi ya dace da ni rashin lafiyan nan shi ya dace da ni ko kuma a ce mahaifinka ko mahaifiyarka ta rasu kaga ba za ka yi abin da zai fusata Allah ba shine hakurin wajibi ne in ka faɗi kalman da za ta fusata Allah ko cikin saban Allah kaga haramun ne to amma ko mutum ya ji cewa gaskiya abin da ya fi dacewa da ni shine Allah maɗaukakin sarki da ya karɓi mahaifin nan nawa Allah na gode maka kaga da daman mu inda za a baka zaɓi zaka ce kai mahaifi na ya dawo misali ko kuma ya Allah a ɗan jinkirta mishi saboda ina son in zauna da mahaifi na ina son ka ba ina son ka arba ɗin kenan yadda yake ne kila kun gane dan haka haƙuri akan kowace irin ƙaddara wajibi ne amma ka yadda cewa ita ce kuma ta dace da kai dan ita Allah ya kaddara maka shi wannan mustahabi ne an gane magana da kyau to shine wannan abin da ya kamata a ce mun fahimta to ina ayoyi dai guda biyu kamar yadda muka kawo suna nuni zuwa ga suna bayani akan abin da munafikai suka ɓoye a cikin zukatansu na cin gyaran kaddaran Allah subhanahu wataala da zargin kaddaran Allah subhanahu wataala da kuma jin cewa da sun yi amfani da wani wayo da ya karkatar da kaddaran Allah subhanahu wataala kaga wannan la shakka suka ne a cikin tauhidin mutum Allah subhanahu wataala ya shiryatar da mu sannan ayoyin idan ka kalli kaman ayan farko bayan an kawo maganan su Allah subhanahu wataala yayi musu raddi domin sun ce law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna sai ya ce mi qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihim al-qatlu ila madaji'ihim aya ta biyu kuma alladhina qalu li ikhwanihim qa'du law ata'una ma qutilu sai ya ce mene qul fadru an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin in kun isa tunda kun ce da an muku da'a da ba a mutu ba to in kun isa ku tunkuɗe ma kanku mutuwa kar ku mutu ku zauna ku dawwama haka za ta yi ba za ta yi ba to kenan ashe yana da kyau duk inda munafiki ya kawo wata kalma wacce take sukan addinin musulunci to a samu masu ilimin addini su yi mishi raddi kun gane saboda ga ayoyin duka guda biyu sai da suka yi raddi sai da suka yi raddi wancan an kawo sai Allah ya musa raddi wannan ma an kawo sai Allah ya musa raddi to ashe idan munafiki ya kawo wata kalma ko wata magana wacce take sukan musulunci ko take sukan wata shari'a daga cikin shari'o'in Allah to lalle a samu waɗanda za su miƙe su ɓata waɗannan hujjoji nasu su yi musu raddi irin na ilimi malai ce fi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi kada ya kumanta da terminology da malin ke bi akan wannan irin salan da yake bi wannan hadisi ya zo a cikin sahih muslim ne an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي احرص على ما ينفعه دك أبين دزي أنفانيك فوكي قريك شمسا فبزقوا قريمك ka baza kokarinka sosai akan duk wani abin da ka san zai amfane ka a addini ko kuma a rayuwar duniyanka. Kun fahimta jama'a musulmi? Ku ji wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ka san zai amfane ka a addini ko abin da zai amfane ka a rayuwarka na duniya, manzon Allah ce ka baza kokarinka ganin ka same shi. Idan ka san cewa dukiya za ta amfane ka, in ka samu dukiya zaka ci mai kyau, zaka sha mai kyau, zaka yi aure, zaka gina gida, zaka yi zumunci, zaka kyautata ma iyayenka, zaka yi sadar da zumuncinka, zaka taimaki addini. Amma duk ba zaka iya wannan abubuwan ba sai da dukiya, to ka miƙe ka nemi dukiya ta halal, ka baza duk irin kokarin da kake da shi sabanin irin abin da zaka ga al'ummar mu tana yi a yau. Sai kaga ga mutane suna zaune, wani zai zauna tun safe yana fiyar har azhar, sai zuwa gab da magriba kuma sai ya labaɓo, wallahi malam garin ne yayi zafi, dole gari ya maka zafi mana. Tunda ka saba ma umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ihris ala ma yanfa'uka, Annabi ya ce duk abin da zai amfane ka, ka baza kokarinka, ka nemi taimakon Allah kamar da zai zo a gaba, ka baza kokarinka sosai, ka miƙe ka nemi abin da zai amfane ka. To amma a dakali, mutum yana zaune a dakali, suna nan sai firfiran da ba zai ja musu alkhairi ba sai dai sharri, a lokacin nan gari in bai zafi bai mene, dole gari ya zafi. Saboda me? Saboda ka kimiƙiya, ka baza kokarinka, ka nemi abin da zai amfane ka. Idan ka san cewa ilimi ko na addini ko na zamani zai amfane ka, ka baza kokarinka ka neme shi, ka salwantar da duk abin da ake salwantarwa, da kuruciyanka ya kare a wurin neman ilimi, da lokacinka ya kare a wurin neman ilimi, basiranka da hazaƙanka ya kare a wurin neman ilimi. Saboda me? Ilimin nan zai amfane ni a addini, zai amfane ni a rayuwa. Amma sai kaga mutanen da yake Fatihatul Kitab ba su iya ba, amma sai gansu a filin kwallo, kwallon nan ba za ta ja mu samun duniya ba, za ta ja mu samun lahira, sai dai shagala ta shagaltar da su daga ambaton Allah, ta maida su rafkananni, ta riƙa haifar da ƙiyayya da gaba da fada tsakankanin musulmi. Sai kaga ga musulmi bai iya Fatiha ba, amma kuma yana zaman dakali, sai salwantar da awa uku zaman fira kawai yake yi, amma ba zai iya ba da minti 30 a koyar da shi Fatiha, gobe a koyar da shi qul huwallahu ahad, jibi a koyar da shi qul a'udhu birabbil falaq, ba shi da wannan lokacin. Shi yasa ga jahilci ya mamaye al'umma, ga talauci ya mamaye al'umma. Wallahi kun ga wannan talaucin da muke kukanta yana da alaka da kasala ne da saba wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ka je kasan Japan, saboda sanin kiman sana'a, aka ce mutum ma bai kwanta yayi bacci sai kwana uku bai kwanta yayi bacci ba, sai dai idan mutum ya ji bacci sai dan rabe nan jikin katangan nan ya dan gengeda a tsaye minti 20-30, ya samu yana dan gengedawa, yana danye yana farkawa, shikenan ya gama baccin wannan yinin. Saboda ya miƙi tsaya, baza kokarin shi ya nemi abin da zai tsare mishi rayuwarsa. Ka ko gaba musulmi bane, mushrikai ne, maguzawa ne, amma gashi sun baza kokari. Yau a duniya ba a fadin su a cikin technology, in kana fadin technology dole ka kawo irin kasan Japan, dole ka kawo kasan Japan. Amma ka tashi daga nan inda muke yanzu, daga nan kawai zuwa fada banjin ya kai kilomita ɗaya. Idan ka tashi da safen nan ko da la'asa, sai ka ga dandali 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 na fira, fira ne kawai ake yi, sai ka ga dandali goma, sai ka ga dandali goma, daga nan zuwa ka je fadar mai martaba sarki. Kawai yanzu daga karfe 9 har ya zuwa karfe 1 fira za a yi, daga karfe 4 bayan la'asar masu imman kenan, ma masu zuwa sallar la'asar, zuwa magriba, zuwa bayan magriba fira za a yi. Don Allah, wannan zai ci haifa mana da ƙame ido. Wannan yana nuni akan al'ummar nan tana da future, tana da wani kyakkyawan mahanga a gaba. kaga matasa kawai ba aikin da suke sai fira ba su tsaya sun yi abin da zai amfane mu addini ba ba su tsaya sun yi abin da zai amfane mu a rayuwa ba na je kasan India za galibin ƴan mata ƴan shekara 16 17 18 nas ne duk sun riga sun yi karatu cikin wannan ɗan ƙananan shekaru ta riga ta zama nas sosai cikakken nas a harkan jinya ta kware a harkan jinya amma ɗan shekara ba ta wuce 16 17 18 ba don Allah da irin wannan zaman dakalin da zaman fira da shirye fama-faman Hausa da haka ne mutum zai sami irin wannan ba ka da aikin yi sai kallon fim ga tashoshi na masharranta a cikin gidajen talabijin sharrori wanda ba abin da suke yadawa sai sharri da fasadi dan fadda kama sai su rika kawo azoza kamar irin tashan arewa sai su rika kawo wa'azozan malamai na sunna wani lokaci sharri ne suna nufin sharri ne ba alkhairi ba kafin su kawo alkhairi dai sai sun kawo sharri goma amma da ƴan matanmu da matasanmu ba abin da suka tsare sai kallon waɗannan tsinannin fina-finai tashan tauraruwa tashan daɗi goma ko daɗi ne daɗin kowa zango tashan zango ga tashar shi nan na sharri da fasadi da iskanci da lalacewa wanda ba abin da suka tsare sai ya ɓanna da ya da fasadi tsakankanin maza da mata kai ka ce Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyatahabuna fi ma bainahum kai ka ce haka ayan take ban halice mutun da aljani ba sai din su ta soyayya soyayya ma gurbatacciya ne iskanci da lalacewa amma matasan mu ba abin da suka tsare sai kallon waɗannan fama-fama kai bari in gaya muku in ƙarya ne wallahi ba wanda bai iya ƙarya ba yanzu aka tare kana aka ce shirye ƙarya sai kai mujalladi 10 na ƙarya da shiririta da haka in dai ƙarya ne waye ba zai iya ƙarya ba sai dai tsoron Allah ka saka bari amma yadda matsalan take shine gaskiya waye zai iya faɗin gaskiya sai wanda ya santa sai mai gaskiya mai gaskiya ne zai iya yin gaskiya ya faɗi gaskiya abinda ƴan fim ba za su iya ba abinda waɗannan lalatattun tashoshin ba za su iya ba amma matasanmu suna nan a shantake ba su da aikin yi sai su talike ma waɗannan tashoshi ga yi nan a waya su kalla a waya su kalla a DVD su kalla a wane ne su kalla a satellite duk ga yi nan ba su da aikin yi sai waɗannan don Allah da irin wannan lalacewar al'ummarmu za ta ci gaba ga yi nan kullum muna tsaye a guri ɗaya kullum ma komawa baya muke yi wane ne cikin muke da aminci cewa panadol ɗin da yake sha panadol ɗin gaskiya ne wallahi cikin munin babu wanda yake da aminci sai dai in ka fiyo daga kasashen tura ko kasashen larabawa sai ka saranta wannan panadol ɗin na gaskiya ne amma muna bismillah ne kawai mu sha kullum al'ummarmu baya take komawa yanzu wannan wayan idan ka je ka saye ta jiya to gobe sai ka samu an rage mata quality an rage facilities ɗin da suke cikin ta wanda yake kila shine yasa kake da kwaɗayi a cikin ta komi namu a ƙasar nan komawa ba yake ba ci gaba ba in akwai abin da muke ci gaba ku gaya mu na da akwai abin da ake ci gaba shine sharri da ɓanna da fasadi kullum ƙara ci gaba yake yi to al'ummarmu fa haka take zaune ka rasa yadda za ka fassara wannan al'umma su turawa suna can duk abin da ya kama na science and technology suna nan sun yi zarra kullum cikin bincike suke farfesa ne kullum yana nan cikin bincike yake dakta ne kullum cikin bincike yake yana son ya haifar da wani abu wanda duniya bata san shi ba na ilimi al-ibda' at-tafkiri yana son kwakwalwan shi tesacin ya kawo wani yazo da wani wani sabon abu wanda duniya za ta amfana amma mun kullun an ga a matasan mu kuje ku ta kwallo yanzu din kafi kowa iya kwalle sai me ne ya faru kuje ku ta kallon film kuje ku ta kallon film a wayoyi a da ku sha tunanin mu a sa mu daskare guri daya ba za mu ci gaba ba muna nan zauna guri daya wannan abu yana azabtar da mu yana cutar da mu amma har yanzu mun kasa miƙewa tsaye don mu fita daga cikin wannan bala'i da tashin hankali wannan alamar hankali ne ba alamar hankali bane shi yasa at-ta'aqqul dole ba wai zama yana da hankali yana kallon abubuwa yana aunawa yana gane me zai mishi amfani menene ba zai mishi amfani ba to gashi annabi ya faɗi ihris ala ma yanfa'uka duk abin da zai amfane ka a duniya ko addini ko a lahira to ka sa kwadayi akan kai shi da gaske ka neme shi bil haqi a daidai wannan lokaci wasta'in billahi kana mai neman taimakon Allah kar ka dauka wayanka da dubaranka ita ce za ta baka wannan wala ta'jizanna ko wala ta'jiz kar ka zama kasalalle kar ka zama mai raki shine wala ta'jiz kar ka zama mai raki idan ka dan samu matsala so dai kwace wallahi bana ƙara yi ba haka duniya Allah ya shimfida ta ba in kai yau ka samu failure gobe ma ka ƙara yi jibi ma ka ƙara yi kana nan ka samu experience ka samu wayewa kenan yau na kwatanta abu kaza na ga na samu matsala to ya nuna barin tsaya in nazari menene ya haifar min da haka abu kaza da abu kaza da abu kaza to na fahimta to gobe zan kiyaye ba zan yi shi ba wannan gonan ina so in noma to wancan karan na noma kaza ne bai bani amfani ba sai ka je ka samu kwararru kai shawara da su na noma masara a wannan gonan menene ya faru yasa ban samu amfani ba sai a ce ai fa dama ne da kai shinkafa ne ka samu wayewa ya kara maka hankali kenan da basira sai ka dauka to ba shinkafa zan yi wani lokaci kuma idan kana cikin noman masara akwai abin da suke ce mishi mix cropping ai ko ka hada can da can in wancan ba ta yi ba sai wannan yayi duk akwai ire-iren waɗannan abubuwan amma kar ka zama kasalalle gajiyayye daga kayi abu so daya ka samu matsala shikenan sai ka janye in kai na farko baka samu cin nasara baka ƙara na biyu ka ƙara na uku ka ƙara na hudu in ka ga kayi na biyar bai baka nasara ba to ka koma wata sana'a ko ka koma wani ilimin kila ka ce ne yanzu medicine zan yi sai ka fara shiga sai ka ga ka fadi sai ka ga ka fadi a biology ko a chemistry amma ka ci lissafi a ka kare yin jaraba kai ka fadi a chemistry da biology ka kare yin jaraba ka fadi a biology alama na nuni akan cewa ba a yi ka dan medicine ba amma kuma gashi kana cin mathematics sai ka ce to na fahimci ashe kila ni ina da alaka ne da engineering bari in je mechanical engineer ko ba haka ba shine hangen nesa ai amma waka ce Allah tunda ne jarabawa din nan dai na fadi 2017 to ni gaskiya ba na shikenan bokon ma na fasa wannan rashin kan gado ne rashin hankali kuma shine galibin kai al'umma mu fatana da bukatun mai rajulur rashid gaskiya tana neman mutane waɗanda za su rika sa mu a hanya amma abin ban takaicin galibin dattawanmu ba sa sa matasa akan hanya sai ɗaiɗaiku akwai masu wannan amma kuma sun iya giba abin ban al'ajabi ka san har yau na kasa gane in ga mai farin gemu yana giba har yau ban gane wannan lissafin ba kaga dattijin shekaru shekara 60 70 amma yana giban yaro matashi wallahi ka wuce giba sai dai ka kira yaro kai mishi fada ko ka bi shi har gida ka je kai mishi fada ka bi shi har gida matashi ka je kai mishi fada ka sa shi a hanya ka gani gobe in sai abin da yake yi to dattawa sun yi watsi da harkan irshad counseling guiding and counseling ɗin ai amfani shi kenan ba kawai yara yan kanana ne a makaranta kawai za a yi guiding and counseling ba. Guiding and counseling gabaki ɗaya rayuwarka shine amrun bil ma'ruf ba wannahi anil munkar wat tawjih ar-rashid. Shugabanni kuwa galibi makaryata, kai mu dai ba mu da rajulur rashid gaskiya. Al'ummar mu tana da bukatuwan haka. Kaga a gida babu wata dattijiya da za ta tsaya ta dauki kowa na wani da ƴaƴanta da ƴaƴan kishiyanta duk na wani ta rika sa su a hanya madidiciya, sai kaga kowa san kai ya cika ta ƴaƴana ni dai ƴaƴana su daukaka, ƴaƴana su suna, ƴaƴana su danna ƴancin dakin abin kunya abin banta kai. Ke uwar gida kin makanki mummunan mummunan zabi shine sai kaga gida kiri-kiri yana gurbacewa, sai ta hadu da kawarta a waje tana zagin ƴaƴan kishiyanta. Kin zagi kanki dan duk uban su ɗaya da ƴaƴanki. Kaga a gida babu wannan, kowace ini da ƴaƴana an saka daukaka ko ita ƴaƴanta su daukaka abin kunya abin banta kanki. Duk ki gama wannan ma ƴaƴan naki su zama kan garuru ba za su tausaya miki ba. Kila ƴaƴan kishiyan ma su ne za su ka tausaya miki suna miki addu'a in ba ki da lafiya su kai ki asibiti. Ba mu da rajulur rashid, Allah ka shiryatar da al'umman nan. Bari mu tsaya a nan insha Allah ta'ala, sati mai zuwa sai mu ƙara da ku wannan hadisin daga farkonsa. Amma dai abubuwan ban takaicin da ke cikin wannan al'umman nan suna da yawa, kuma gaskiya sai mun yi da gaske in dai muka zauna da irin wannan san kan da irin wannan sarran da irin wannan kasala da irin wannan shantakewan da irin wannan rashin lissafi rashin hankalin, to gaskiya sai dai mu ta ganin sace-sace na ƙaruwa, kidnapping na ƙaruwa, Boko Haram na ƙaruwa, jahilci na ƙaruwa, kullun sai dai mu ta komawa baya. Amma idan Allah ya taimake mu koda na gaba sun wuce, to daga kanmu a samu masu shiryatarwa da yawa, a samu masu counseling da yawa, a samu gidajen aure matayen kirki waɗanda za su ɗauki duk ƴaƴan gida ƴaƴana ne, ba wai ƴaƴana kawai da na turkusa na haifa ba. Akwai fa muguwan da take idan ta ga ɗan kishiyanta zai ce ya faɗa rijiya nan da sai ta shiga ɗaki sai ta ji alabuli, ta ƙosa ta ji an cewa ne ya mutu, in ya faɗa rijiyar nan ya mutu shikenan ƙwanyinta ya faɗa. Muguwa bakar ne, bakar aniya. Ko ki daina wannan ki tuban ma Allah, ko kuma ki mutu da baƙin ciki, domin Allah ba zai daina bada falalin shiga bayinsa ba, ai ba zai daina ba. Din kina kin ƴar kishiya kuma shikenan sai Allah ya ɗauka ka ɗan kishiya, ai falalin Allah yakan bada ita ne tafaddulan. Yawwa, to muna fatan Allah ya taimake mu wannan din mu yayi fa, domin fa mu ɗabi'antu da irin wannan kiyawan ɗabi'u mu nisanci miyagun nan fa. Kar ka zama mai baƙin hali mai baƙin zuciya, kai ƴan ɗakin ku kawai ka sani, kai a gidanku ma kai baka damu da kaza baka damu da kaza ba, kai a unguwanku kai ƴan gidanku kawai ka sani, kowa ma ya lalace ba abin da ya dame ka, sai dai ka je ka zauna kai ta giba kai ta zagin ƴaƴan wasu. To in kai wannan kai makanka mummunan zagi, kana ji kana gani kai ma ƴaƴan naka da ƴan gidan naku haka nan za su lalace. Allah ka shiryatar da mu. Na'am malam.
La shak
ƙarin imani shi yasa ya zama mustahabbi a shar'anci. Shi yasa muka ba da misali da sahabbai, sai ga sahabi ga dukiya har dukiya an kai masa, amma irin yaddan da ya yi da halin da yake ciki sai ya kore ta, sai ya kore ta ya ƙi karɓanta. Kaga talauci yake ciki amma ya yadda ita tafi dacewa da shi tunda ita Allah ya kaddara masa, to sai ya gwammace zauna a cikinta. Wannan la shakka alama ce na imani da duk wata musiba da jarabawa da ta samu bawa mutun ya yadda cewa wannan ita tafi dacewa da ni zuciyar shi ta rika karanta mishi haka ita tafi dacewa da ni a wannan gaban kuma hakan ya kamata a dan yi karin bayani be kore kai addu'a ne neman sauki ba addu'an ibada ce kana da lada akan ta kuma wannan bai cin karo da cewa ni yanzu halin da nake ciki na ta gamsuwa ne ina misali yanzu misali da ka zo taro a matsayinka na mutum mai wanda ya san kiman kansa ko mai karamci kana zaune a kujera sai wani aminin ka ko wani babba sai ya zo sai ka tashi sai ka ce wani zaune a wurin saboda ya girme ka a shekaru ko saboda ya karantar da kai ko saboda yana da wani kima a cikin al'umma sai kai ka koma ka zauna a ƙasa kai yaddan ma kanka da wannan wannan bai kore kuma idan da a samu wata kujerar a ce to zauna kuma ka zauna amma dai zuciyanka ta yadda cewa wani ya fi cancanta da wannan mahallin kila kun gane inda zaka hada su zuciyanka ta nuna maka na fi yadda wannan shine abin da ya fi dacewa din dan shi Allah kadda bai kuma kore ka nemi wani zakin Allah subhanahu wataala ba shi ma idan Allah ya baka lafiyan a wannan lokacin shi ma ka yadda cewa lafiyan kuma ta fi dacewa da kai idan Allah ya baka arziki bayan talauci zuciyanka kuma ta kare yadda cewa to yanzu arzikin ya fi dacewa da ni fiye da talaucin kila kun fahimta wato duk irin abin da Allah ya kaddara maka to shine abin da zuciyanka za ta karanta maka shine ya fi dacewa da ni tsakankanina da Allah subhanahu wataala shine ar-ridha din shi kuma san as-sabr kaman da kai bayani wallahi a'lam na'am na'am
wato ina bukatar ka tambaya ko kada ku ji bi domin akwai bangaren malami da za ka tarar da kushoshi na sunna da sauransu wasu malaman za ka ji suka fi su ce misali musamman iyaye mata idan ba ka zauna kin kalli mutum da ƴaƴanki ba to za su fito da su ji su kalli fadala wannan da aka maka da kafin na bukatan su shin masu irin kina menene saboda mata suna istibdadi irin nan kalmomi da malami suke fada har ma sai aka ma maka hujja da shi to ka ji malam wannan ma yace in ban zauna na kalla da ƴaƴana ba za su fito da su zauna su kalla to ni irin kina menene kamata iyaye din su zauna su kalla da ƴaƴan nasu a gida har da idan misali a gona ba zai kamata a kauce ko su riga tunjihi ƴaƴansa da shi za ta riga yi kuma ana samun istibilalin fursa a irin wannan kalamun da malami suke gaskiya iyaye mata sukan zauna kawai a riga kallon kome irin
fiye a gida gaskiya ne wannan tambaya ce mai muhimmanci matuƙa wato kaga ran ɗan adam tana da buƙatun hutu tana da buƙatun nishaɗi a mafi yawan lokaci idan mutum ya ɗan yi wani abu ko ya yi nazari ko ya yi wata ibada ko ya yi wani aiki na gajiya na wahala yana da buƙatun hutu la shak akwai abin da malaman tarbiyya suke kiran shi at-tarwih an-nafsi wato a yi wani abu da zai hutar da zukatan yara ya ba su nishaɗi su samu himma domin fuskantar aikin gaba a ƙarƙashin nan shine suke bayani ire-iren waɗannan abubuwa duk karatu ko wani kallo da ya zama akwai manufa musamman a cikinta kuma babu wani fitsara da gurɓata tarbiyya a ciki babu laifi a kalle shi ko a saurare shi ko a karanta shi akwai manufa misali wannan fim ɗin yana karantar da harshe ne na Turanci ko na Larabci kuma da sharaɗin babu fitsara da lalata a ciki to za a iya zama a kalle shi saboda mene saboda irin tasirin harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabbai kuma har duniyar yau ta yadda akan bibiyi waƙoƙin jahiliya akan kuma yi istishari da su akan harshe kuma waƙoƙi ne na Imrul Qais wa in kana su ma waɗannan za ga akwai nau'in fitsara da batsa da rashin mutunci a ciki za ga yaban giya yaban mace ire-iren waɗannan abubuwa amma kuma malamai ba su kore wannan ba saboda mene duk wanda ya fuskanci wannan shi kuma ya nuna yana da wani hankali ne da yake son ya tato kalmomi ya iya sarrafa kalmomin larabci domin ya gane Qur'ani da Sunna. Malamai ba su kora wannan ba. To idan ya zama kenan labari, akwai manufa, wata manufa mai kyau a ciki, kuma babu abin da zai gurɓata tunani da banna a ciki, to babu laifi a kalle shi ko a saurare shi. Shine ke cewa kaman zai karantar da harshe, zai koya Larabci ko zai koya Turanci, wannan babu laifi a kai. Ko kuma wannan littafi da za a karanta ko fim da za a kalla zai koyar da jarunta da miƙewa tsaye da rashin yanke ƙauna, giving up da ake faɗi. A ce bawa yayi giving up, haka misali ya yanke ƙauna, wanda shine wala ta'jizanna dinnan ko wala ta'jiz. To wannan fim ko kuma wannan littafi zai karantar da haka, babu laifi a kalle shi ko a karanta wannan littafi. Dauki misali irin littafin magana jari, masalan kaga littafi ne wanda yake ba wani batsa ciki, babu wani fitsara a ciki, sai dai amma akwai kalmomi na kurakurai wanda suke da alaka da aqida. Misali kaman a ce na rantsi da rawanin sarki Abdulrahman, kaga wannan rantsuwa ne da wani Allah, shirka ce karama, mun yi bayanin ta. To ire-iren waɗannan dole a gyara su. To amma zaga yana karantar da waɗansu abubuwa ne manufa ne, kaga an kawo maka waɗansu, ne ta bada misali anan, kaga an kawo maka unwani, wato taken labari wanda yake daga jin taken kai ka san akwai manufa a ciki, me walakanta jama'a zai ga iyakansa. Kaga ai wannan daga ji take ne mai kyau, ko kuma a ce ba daidai bane a barbida ga shari'a, kai dai a nemo sa'a, tun anan kai ka san akwai wani nau'i na abun nan. Wani lokaci ma zaga har labarin Annabi Sulaiman akan bada, wani lokaci ga labarin Shehu Usman dan Kodiyo akan bada, wani lokaci kaga an bada abun nan wanda ke da alaka da zamantakewa, farakoyan mulki da ba abun nan da hannu ko wani kalma mai kama da kafin ka koya da baki, ire-iren waɗannan abubuwa na hikimomi da basira. To babu laifi idan ya kasance labari ko fim yana karantar da wani nau'in jarunta da kwazo da hazaka da yi da gaske da rashin yanke ƙauna, babu laifi a saurare shi ko kuma a kalle shi. Amma shi ma da sharaɗan, na ɗaya dai ya zama wanda zai kalli fim ɗin masani ne, zai iya tantance tsakankanin mai kyau da mara kyau a cikin fim ɗin ko a cikin littafin, sannan ya zama ba za a mai da shi tada ba, kar ya zama tada dan ba hanya ɗaya ba ce, wasila ce min wasa'il ta'lim, hanya ce daga cikin hanyoyin ilmantarwa. To ai hanyoyin ilmantarwa ba hanya ɗaya ba ce, kar ya zama wanda zai kalla ɗin yana da ƙwarewa, zai iya tantance tsakankanin mai kyau da mara kyau domin ya gyara, inda kuma ya ga mai kyau ya tsaye ta aliki a kai, kila an fahimta. Sannan ya zama kar a mai da shi tada, kar ya zama kullun aikin da ake yi kenan, daga karatu na littafi na labarai sai kallon fim, kar ya zama wannan kullun. Sannan kuma kar ya zama an tsawaita, kar ya zama da tsawo, kila an gane, kar ya zama misali sai awa uku, awa hudu, a'a, duk inda aka samu minti 30, minti 40 an gama da wannan, sai kuma a tsaya a bibiyi irin natijan da aka samu, kila an fahimta. Da dai sauran ire-iren waɗannan sharaɗai da malamai suke kawowa akan kallo ko karanta ire-iren waɗannan littattafai ko fimafimai waɗanda suke da alaka da abin nan. Amma waɗannan fimafimai na Hausa ai har huɗu ban juma'a mun yi akan ta, kusan huɗu ban juma'a biyu. Akwai izgilanci fa ga ayoyin alqur'ani mai girma, duk wanda ke kallon fim ɗin ya san irin wannan, akan ɗauko ayoyin alqur'ani mai girma ana wasa da su, kuma abin da ake sunan shi wasa, amma za a kawo ayoyin qur'ani da hadisai. Da haka duk inda aka kawo ayoyin qur'ani ko hadisi a cikin wasa, shi ma fa wasan ne fa wannan. Kuma ka kuma ce a cikin littafin nan mun karanta, babu man hazal bi shay'in fihi dhikrullah, babu wanda ya wasa da wani abu wanda yake koyawa a wasa da ambaton Allah ko ayoyin qur'ani ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun ji wannan nau'in kafirci a cikin waɗannan fumafumai, akwai kira zuwa ga fitsara da lalata, domin a ciki zaka ga kide-kide, zaka ga raye-raye, zaka ga namiji yana cewa kuɗe ɗaya ne ya da mace, wanda yake ko matar ka ce baya halasta ka fito kai wannan a bainin jama'a, matar ka ta sunna dai wata ka aurata sunna, a ce ka fito kai ta riƙe ta kana wasa da ita, ana ɗauko ka ga ka a ɗaki, ga ka a waɗaka, ga ka a kan gada kai da matanka, ko matar ka ta sunna kai wannan, ka saba ma Allah, ballantana wata fitsararriya, fanɗararriya, da wani katan asharai su fito suna rawa suna waka yana rike ta ya shiga ta tsakiyar mata ta shiga ta tsakiyar maza a nuno su a kwance akan gado a nuno su akan kujera a nuno shi hannun shi a jikinta kaga wannan irin fitsara da lalatin da ke ciki ba karimi bane to ire-iren waɗannan abubuwa duka ba su da wani amfani haramun ne a ƙarshe innal halal bayyin wa innal harama bayyin akwai wanda yake yi kawai yana son ya ba zuciyar shi kawai ya ba zuciyar shi abin da take so ne kuma shi ya san haka ko ya kafa hujja da ayoyi guda 100 Allah ya san abin da ya boye akwai kuma wanda yana kallon ire-iren waɗancan ko yana karanta waɗannan abin nan littattafai ko yana kallon irin waɗannan musalsalat saboda hikiman da ke ciki da jarantan da ke ciki da harshe na turanci ko na larabci da ke ciki da makamantan wannan sannan kuma babu fitsara da lalata a ciki kuma yana bibiyan wannan Allah kuma ya san abin da ke cikin zuciyar shi shi ma ko bai kafa hujja da aya ɗaya ko hadisi ɗaya ba Allah ya san abin da kowa ya boye sallallahu wa baraka ala nabiyil karim to na'am maganar ƙarshe na san za ta yi amfani saboda na'am sunan shi iyali na Africa TV iyali na wani film ne mai manufa kuma wanda yake babu fitsara babu lalata a ciki haka nan ma na ga wisal kuma ɗan kwanakin nan sai rika sa ɗan su ɗan irin musalsalata ka domin yara amma wannan har manya zai amfana yawwa za ga sun yi akan birrul walidain sun yi akan abunan riba sun yi akan asidiku sun yi akan waye irin waɗannan abubuwan haka yan series ne haka yan minti 10-12 an gama series din na kuma ga sukan sa ɗan wani kissa irin kissoshin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada a cikin hadisi ko wanda ya zo a cikin alqur'ani mai girma sai su ɗauko wannan irin wanda ke nuni akan amana da waye in kana kallo ko kai babba za ka yi ta sha'awan ka ga ƙarshen shi bai wuce minti 10-20 to ballantana yara kuma gashi suna amfani da kalmomin larabci masu daɗi kana jin kalmomin larabcin duk in yara suna sauraro yakan ba su ƙwarewa harshen larabci da kuma wayewa a ciki so in dai mutum ya bibiyi gaskiya zai riske ta in kuma san rai ne to shikenan wannan san rai kan makantar kan kurumta sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk